أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يكره هذا مو أدي ولا رانا تديتني a 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya dai 9 ga watan Maris 2026 miladiya. Wannan majalisi namu a wannan wata mai alfarma da muka saba muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin suratul Baqara. Za mu tashi a cikin aya ta 97 na akwai fasar ayan da muka yi jiya, wal tajannahum ahrasan nasi ala hayatin min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bi mudahhirin min al'adabi an yu'ammar. Gagam fadan Allah ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bi mudahhirin min al'adab. Wannan gabata wa ma huwa bi mudahhirin min al'adab, muka ce malamai suna yi mata fasara guda biyu. To dai daga cikin fasarorin da muka fada kaman bayani bai fito ba. Fasaran farko shine cewa wa ma huwa yuzahzihi min al'adab, wato wannan ma huwa wannan bamiri yana komawa zuwa ga wato shi ahaduhum ne. Ahaduhum shine wato ɗaya daga cikin su, yana burin wanda yake yaba ko sarkin sa cewa Allah ya sanya shi shekara 1000, yace sai yace wato amarallahu hayataka, Allah ta'ala ya sanya amarallahu hayataka alf sana, Allah ta'ala ya sanya ya jaza malinka kai shekara 1000. To shine Allah ta'ala ke cewa wa ma huwa yuzahzihi al'adabi, fadin sa da yake cewa Allah ta'ala ya jaza malin sarki shekara 1000, to zai tsayar da shi daga azaba ba. Wannan ma huwa yana kuma zuwa ga ahadin ɗaya daga cikin fasalin da azzata ya faɗa. Fasara ta biyu kuma da galibin malamai suka faɗa shine wa ma huwa yuzahzihi, wannan yana komawa zuwa ga at-ta'mir ne, wato ta'mir wato cewa da yake launu amma wato a bashi adadin shekaru shekara 1000, to wannan shekarun da za a bashi kuma zai tsayar da shi daga azaba ba. To ko dai zama ko yana kowa zaka ta'amiri ko kuma yana kowa zaka ahaduhu, to wajen ahaduhu ne ban faɗi nake jin abin da kawata faɗa ban faɗa ba. Allah ta'ala ya ce kul man kana aduwan li jibril, ka ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yake maƙiyi da na jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah, to dai shine dai ya saukar da ya saukar maka da wannan qur'ani izuwa ga zuciyanka, bi idnillahi da izinin Ubangiji, musaddiqan lima bayna yadayhi, wanda littafi a halin kasancewansa yana gazgata abin da yake gabaninsa na littafai, wa hudan kuma shari'a ce wanda littafi da kuke karantawa, wa bushra kuma bushara ce lil mu'mina ga mu'minai. Man kana aduwwan lillahi, duk wanda zama maƙiyi ne ga Allah, wa mala'ikati kuma maƙiyi ga mala'ikunsa, wa rusulihi kuma maƙiyi ne ga manzanninsa, wa jibril kuma maƙiyi ne ga jibrilu, wa mika'ila kuma maƙiyi ne ga mika'ilu, fa inna allaha aduwwul kafirin, to shi ma zama adawa dan adawa Ubangiji, Allah ta'ala maƙiyin kafirai ne, wato kamar ana faɗa cewa wannan abin da mutum yayi kafirci yayi. Je mun fara karanta ababe ruwayoyi da suke nuna hakikanin abin da ya sanya wannan ayan Allah ta'ala saukar da ita. Mun faɗi ruwayar Umar dan Khattab cewa wato yana zuwa yana gitta midras wajen makaranta da ake kanta a taura na Yahudawa, sai ambaton manzo Allah ya gudana tsakaninsu, ya tambaye tsakaninsu da Allah su gaya mishi wannan annabin da shine dai annabin da aka musu bishara da shi ko ko ba shi bane suka ce shine kawai dai ba za su imani ba saboda shi Jibril nake masa wahayi to bayan nan kuma Umar kawai sai ya zo wajen manzon Allah kafin ya iso har wato wahayi ya riga shi to wannan shine farkon matashin abin da ya faru banda wannan kuma sai wato kissa ta biyu kwatankwacin wannan wannan shahar ibn Hausha yake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas jiya da muke fadan wannan ruwaya ita ma sai muka ce ibn Abi Hatim al-Razi shi ma ya fitar da ita asalin kissan da ce take ci littafin ibn Abi Hatim al-Razi amma ba yana shi yana fitarwa ne ta hanyar Bukayr ibn Shihab al-Kufi ba ta hanyar shahar ibn Hausha ba shahar ibn Hausha Imam Ahmad ne da kuma Imam Tabari da wasu daga cikin malamai suka fitar da shi ba Abu Hatim al-Razi ba kamar yadda muka fada a jiya to a shahar ibn Hausha ya faɗi cewa sun ba kayan tattaki su waɗannan kafirai suka zo wajen manzon Allah suka tambaye shi ababe wajen guda hudu kamar yadda shahar ibn Hausha wannan abin da ya haddace kenan ya daga cikin abin da suka tambaye shi kowanne ya ci guda uku ya ci na hudun sai suka ce to ai wane ke maka wahayi ya ce Jibril to ai Jibril mun wake mu ne to anan muka tsaya muka ce abin da yake ya bi a wasu ruwayoyi abubuwa ne guda biyar aka tambaya to yanzu zamu ƙara faɗa da gowan wannan ruwaya sannan kuma mu ji abin da yanayin ta'aliki da zami a kai shahar ibn Hausha kamar yadda na faɗa ba shi ne shi kaɗai ya ruwaito wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ba kuma ko da ma shi kaɗai ya ruwaito sabanin abin da yawa daga cikin wato malamai muta'akhiruna suka tafi zuwa ga cewa hadisinsa hadisi ne mai rauni amma galibin malamai wanda suka yi tahqiqi in an duba mutaqaddimuna za ka ga hadisin shahar ibn Hausha hadisi ne ya kamata ya zama aswabu halati an yakuna hadithan hasanan ya zama hadisi ne kyakkyawa to banda shi kuma Sa'id ibn Jubair ya masa mutaba'a ruwayar daga Abdullahi dan Abbas ruwaya sana wurin Imam Ahmad a cikin Musnad da kuma Jami'u Tirmidhi da kuma Al-Kubra na Imam An-Nasa'i da kuma Muhammad ibn Abi Hatim al-Razi banda shi ma ya fitar da wannan ruwaya hadisin Abdullahi ibn al-Walid al-Muzani al-Idli yana rubutawa daga Bukayr ibn Shihab al-Kufi daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas shi ma ya faɗi a wannan ruwayar sai ya ce a qabalat yahudun ila rasulillah yahuda sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya abul qasim ya kai baban qasim inna nas'aluka an khamsati ashiya muna za mu tambaye ka ababe ne guda biyar kaga anan Abdullahi dan Abbas sai faɗi guda biyar can kuma shahar ibn Hausha yake guda hudu to wannan yana nuna maka cewa shahar bai hada tsayin ba amma ya hada hudun duka wannan shine abin da ya faru a ciki ya faɗi kwatankwacin abin da aka faɗa a cikin hadisin shahar ibn Hausha a ciki sai dai akwai karin cewa fa akaza alaihim ma akaza isra'ila ala banihi yi alƙawari da su irin alƙawarin da wato annabi isma'il annabi isra'il annabi yaqub yayi da shi da yan da shi da yaransa cewa wallahu ala ma naqul wakil yace to shikenan kun yi alƙawarin na faɗa muku za ku imani suka ce eh sai fa wallahu ala ma naqul wakil kwatan kwatan abin da shi annabi yaqub ya faɗa ma yaransa sannan a ciki kuma riwayar wannan ruwaya da muke karantawa muna jin datsewa ne tunda kusan kami ta mai mai a cikin wannan ruwayan an faɗi wani irin rashin lafiya ne shi wato annabi Yaqub yake yi aka ce wa kana yashtaki irqan nasa falam yajid shay'an yulaimuhu illa albana kaza wa kaza ya kasance wato yana fama da irqun nasa cuta ce wacce take kamar ciwon baya jijiya ce haka take riƙewa tun da take fara daga baya kuma ta je har ƙasa har wajen ƙafa ma sai ta riƙe lakan jiki baki ɗaya sai raɗaɗi sai kaza sai kaza sai kaza tana da suna da turanci ni fa kaga da yanzu na banta suna akwai wani suna da suke faɗa wani abu na haka to amma dai na manta gaskiya wannan shine da irkun nasa cuta ce tun daga baya in ta faru haka raɗaɗi da waye sai ta jijiyar sai ta zama ta kume ta yi tsami sai raɗaɗi da kama haƙafa haka to shine manzo Allah yake cewa wannan shine cutar take damun shi wato annabi Yaqub in kun yi search engine din zaku in ku ce irqun nasa ai sanannen ciwo ne za ku iya ganin ko scientific name din nasa da yanda suke faɗa yace falal yaji sha'an yula'imuhu illa albana kaza wa kaza wa qala ba'd yace to sai bai sami wani abin da wato yake ya fi so ba a cikin abin da ya fi ci ko ya fi sha wato babu abin da ya fito irin wato naman kaza da kaza. Imam Ahmad yake cewa wasu daga cikin marwaya suka ce al-ibl al-ibl, kaga shi ma ya fadin ya fada irin abin da shi ma al-qabri ya fada, wanda ke nuna cewa wasu daga cikin marwaya ba sa fada, kamar Abdullahi da basu lokaci baya ina fada wani lokaci kuma bai fada ba. Amma cikin Jami'u Tirmidhi wannan lafazin luhumul ibl ya zo karara, an fada cewa luhumul ibl a cikin Jami'u Tirmidhi ana atasar waya. To a ci akwai ƙari, ƙarin da shi Sa'id ibn Jubair ya zo da shi daga malamin sa Abdullahi dan Abbas, shi ne yace sai suka tambaye shi akhamanna ba hada ra'at, to ba mu labari yanzu akan wato tsawa, wannan tsawa me yake faruwa? Kala sai manzo Allah yace malaku min mala'ikatillah, wannan tsawa yana faruwa ne wato wanda ke kula da tsawa shine mala'ika daga cikin mala'ikun Ubangiji, mu kallan bi sahabi wanda aka wakilta shi ya ka kulawa da gizagizan shi bi yadaihi da shi da hannunsa, au fi yadihi ko kuma a cikin hannunsa akwai mihraqun min nari, akwai wata na'ura wacce take da ita ke yake wato kora gizagizan na mihraq, asali kamar wato wani tufa ce, tufa haka ce a tifke a ƙara haɗawa da a tifke a kitse tufa kamar guda uku hudu haka ko biyar in yi kauri sai a riga ɗan dukan yara da shi haka, tunda ba a san a sa musu mingiya, to wannan shi ne al-mihraq. To sai wanda Allah ya kamanta irin na'urar da ke hannun shi wannan mala'ika da al-mihraq, irin wannan kamar ka ce kamar wata giya haka da ita ce wato yake amfani da su wajen wato gizagizai, in yana son wato girgizan ya yi hagu ko dama ko gaba ko baya, to da wannan ne yake sarrafawa. Wannan idan na baka cewa Ubangiji ya ba su kasu na'urori wanda ba za mu iya fahimtar shi ba, ko da ba za mu iya fahimtar gabaki ɗansa ba, amma a yanzu dai ana iya ganin waɗannan abubuwan kusan kana daga zaune da remote ɗinka da komai kana yin abubuwa. To shi ma Ubangiji kamar ya ba su wani hakun ne, wani abin da kamar remote ne da shi zai ta wato jujjuya waɗannan abubuwa. Shi ne ba za ka cewa min narin, wanda yake yana da wato kamar wuta kamar tantsatsi, wannan narin wata ila ya zama kamar energy, wani ƙarfi haka ne da Ubangiji ya sanya ita wannan wato haku, wannan mihraq, wannan abin da yake kada gizagizan da shi, wato ya zama da wani current haka, ko wani current ko wani energy ko wani abu makamancin wannan. Yazdiru bihi sahab, wanda da shi ne yake kada wannan wato gizagizan, ya suquhu haythu amara Allahu azza wa jalla, wanda yake kada shi duk inda Ubangiji ya umarce shi ce kada shi. Qalu suka ce ma hadha sautu alladhina sama'u, to wannan tsawon da muke ji ba tsawa ne wato mai ƙara jin nan ba. Qala sautu, sai ce wannan sautin sa ne, sai ce sai suka ce sadaqta, kai gaskiya. To wannan da yake nufi cewa sautin sa ne, yana nufin wannan sautin din haka ji malaikan ne ke ranka da ƙara, ko ku dai me ake magana? Wannan zai iya zama wato idafa ce zuwa ga tunda kamar yadda aka sani su masana kimiyya suna cewa wannan gizagizai ai kamar wato girgizan ne da wani girgizai suke haduwa, suka hadu suna wato ana samun gogayya da juna, sai a sami irin wannan atasadun baina suhuf suke faɗa, sai a sami shi wato me ake cewa tsawon ya faru, tsawon wato ji an ji tsawon sosan gaske, da kuma sauran abubuwa da suke faɗa na ji nitrogen suke cewa kuwa ne nitrogen ne ko kasan ana cewa man takallam fi ghayri fannihi atabi al-ajaib, wanda yaje yana gigiwar tsiya yana yin magana abinda ba san nasa ba, to sai ya ba masa haka idariyar kansa. To an dai gane me nake nufi, ko da dai ban yi daidai ba. To wannan sautin abinda muke magana shine sautin nan, su masana suna cewa wato girgizan da girgizan ne suke haduwa, suka hadu sai a fara wannan sauti din. To kuma kaga a nan hadisi an faɗi cewa sautin wannan mala'ika muke ji, to yaya abin zai zama? Wasu daga cikin malamai sun kokarin cewa su za su ɗauki sun fi yarda da maganar Ubangiji, ko sa da gaskiya sun fi yarda da maganar Ubangiji, wanda ya halice ka ya halice su ya halice komai ne yake gaya maka, saboda haka kaga dole ka yarda da maganarsa. To amma dai wannan ba ma bukatan ba sai an je wurin wannan sallamawa, in an tsaya an lura za a ji wato shi ɓangaren cewa mala'ika ɗin sautinsa zai iya zama idafa ce, idafa tasarrufin wa tahakkumin, ko idafata tasarrufin wa tamallukin wa tahakkum, ya zama an danganta mishi cewa wannan sautin nasa ne, dan ana nufin annabi baka cewa ina gargashin tasarrufinsa, ina gargashin mallakin sa, shi ke kula da shi, ko kuma idafata ta idafata sifa ila al-mawsuf, sifa ko ana danganta shi saboda ya zama sifar sa ce wannan. Amma abin da yafi inganci shine tunda manzala ya ce ina da mihraq, yana da wasu abubuwa da yake wato in gizo wannan gizagizan, to kaga an ce ina in gizo wato dai haɗanin da shin kenan, to dole an sami wato abdukubat wani dan wato pressure da sauransu, da za a sami wato wani sauti ko ranin kuma meye dai wanda ko yaya in ka abuwa guda biyu in ka hada su za su yace wani kara ko dai kara wanda yake kara da zaka ji ko kuma ka ji wani radin kaman vibration haka saboda wannan wani abu ne wanda yake in an ce sautin sa ne wanda abin da ne kamata mu fahimta shine sautin wannan aikin nasa ba wai shi yanzu idan aka ji a ce an ji sautin malaika ba a wannan nafi fahimtar wannan din saboda wannan abin da aka fada su masu kimiyya suka fada hakika ce tabi'iyya mu ko Allah zalla ya ga mana ana kiranta hakika shar'iyya to kuma hakika tabi'iyya ba ta cin karo da hakika shar'iyya kamar wato jikinka ne da kuma fuskarin abubuwa da duwar wasu da aka ce maka suna tasbihi to wannan fa baya da kuma suna yin wasu abubuwa daban wanda ba wannan ba wanda ubangiji ya horar da su don su yi ma wato duniya hidima kamar wannan ranar tamu an ce tana yin tasbihi tana yin sujjada tana kaza tana kaza wannan baya kuma kowa da cewa kuma wannan zagaye-zagaye da take ba ta yi tana yi amma duka wannan hakika ce shar'iyya ghaibiyya wanda kuma hakika ce tabi'iyya wannan bangaren dabi'a ta ce wanda kuma dan bangaren kuma abinda ubangiji kuma yake gaya maka na gaibi ne to kuma abinda ubangiji ya gaya maka na gaibi shi wanda ba korewa yake ba ta baka jira maka kodi shi wannan shi ne abinda ya kamata a fahimta sai suka ce to bayan sun gama tambayar bazan Allah wannan sai suka tambaye ta akhirin nan sahibin ku ta babu labari dai wai sahibin nan naka qala jibril alaihi salam sai ce jibril قال جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال عدونا ايش تو wannan jibril da kake fada ba wannan dai jibril dai inda wanda muka sani ne wanda shine wanda yayi wanda ke sako da yaki da wato rashin jituwa mu dai baki mu ne gaskiya law kunta mika'il inda ka ce mika'il ne alladhi yanzilu bir rahmat wanda ke ba da rahama wanda ba ti da kuma wato tsirrai wal qatar da kuma wato ruwan sama da kana to da dai sai mu imani da kai wannan ruwaya ce wacce take rijalu na wanda suka rawaito ruwayar su ba fi qasmi Abdullah ibn al-Walid al-Idli thiqa ne abuntacce ne ko da ibn al-Madina yana cewa shi bai san shi ba amma dai wasu wanda ba shi ba sun san shi sai dai malamin sa shine wato Bukayr ibn Shihab al-Kufi shine ba dai san wato malamin su wanke shi ba to amma dai an rawaito malamin sun rawaito ruwayoyi daga wajen sa to wannan ma shi kake karfafa shi ne shi yasa al-Zahabi ya gazgata shi amma Ibn Hajar shi kuma ya ce majhul ne so ko da dai ma ya zama majhul ne to ko a takririn guda biyu zai zama an kada nufin waya zai zama tsasi kasa karfa juna to aka ruwaya ce tabbatacciya wanda ba a tunta ba a kanta banda wannan kuma akwai ruwaya shahid daga maganan al-Qasim ibn Abi Mazza shi ma wani al-Tabari shi ne yake fitarwa da shi da Sufyan ibn Dawud a cikin tafsirinsa kamar da Ibn Kathir ya yi nukalto ta hanyar Haddad ibn Muhammad al-Misisi al-A'wad daga Ibn Jurayz yake rawaito daga al-Qasim ibn Abi Mazza shi ma yake cewa wasu Yahudawa biyu Yahudawa sun zo wajen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi sai ya gaya musu wannan wato amsan da ya gaya musu to wannan shine wato abin da muke da shi gami da zuwa su wajen Manzo Allah mun ji yanda suka zo wajen Umar yanda wato ta kana tsakanin su da Umar yanda ta kaya mun kuma ji yanda ta kaya wato tsakanin su da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya rage shine kuma riwaya Abdullah ibn Salam shi ma za mu karanta amma gabanin nan watakila mu kara dako hankulan mu cewa me yasa wadannan Yahudawa suke adawa da Jibril har suke cewa su za su yarda da wani wanda yake dole annabi da Jibril ne sahibin sa ba shi ne abin da muka fada jiya cewa wato sun yi adawa ne saboda su goyen mutane ne masu son kokarin wato neman wallan annabawan su da kokarin wato tsauri ido ba annabawa to shi kuma Jibril duk wani wahayi ko shari'a aiwa ai Jibril ke zuwa da shi to kaga idan suka zo suka yi zalunci Jibril kuma zai zo musu da wasu abubuwa da aka ce an haranta musu kaga za su ga kamar kai baka zuwa ne da alheri a wajen su inda su inda ba shi ne da ba shi ne shi alheri ke zuwa da shi su ne ma sa yin alheri da suna yin alheri da sun ga alheri da sai su ga ya zo ya sako musu da wato wahayi wanda suke so su ji a bakin da suna fabidul min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhilatil tunda suke zalunci yadda suka yi zalunci kaga shi ko Jibril ya tashi zuwa ya zo musu ne da abin da ba ka so su ji da haka suka nasaba suka wato kafa gaba wato adawa da shi sannan kuma mu duwa ma ko kisan makara da muka wuce ai farko da ya fara zuwa musu da wahayi mun cewa wallahi kala ya ce ku je ku yanka to yanzu wannan ai ba wani tsayani ne ba da wasu suka dinga tsayantawa kuma duk in ya je dawo ko ya zo musu da abin da ya fara zani kaga abu ne mai sauki suke zuwa su yi wato adawa da Jibril amma wannan adawa da Jibril abin da yake sararwa in ka tara za ka fahimta ba wata lokacin maza Allah suka kirkiro wannan ba al-azhar wato tun lokacin da wannan abubuwa suka dinga dake ba da annabi Musa to tun daga nan wasu sun kyara cewa wato su da Jibril din ya zo baya zuwa kusa da abin da suke so su ji da aka suka fara yin adawa wannan ita ce abin da riwayar Humayd al-Tawil take gwada mana a cikin as-sahih yake rawata daga Anas bin Malik yace riwayar Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ana take cewa sami Abdullah bin Salam bi qudumi Rasulullahi wa huwa fi ardin yahtarif Abdullah bin Salam ya ji Abdullah bin Salam kusan shekara ta farko ta hijiran farko ya musulunta shi ma babban malamin Yahudawa ne to shine yake cewa ya ji zuwan manzo Allah hijiran manzo Allah huwa fi ardin yahtarif yana can gonansa yahtarif wato yana ta kokarin girbe wato yabanyar dabinansa fa'ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala tace inni sa'iluka an thalath zan tambaye ka abubuwa guda uku la ya'lamuhunna illa nabiyyun ba wanda ya sani sai annabi kaga shi ma Salman Farisi ai da yazo ya ga sallahu alaihi wasallam shi so da ga wanda ya littafi kaga abu ne wato bai sauki yazo ya jarraba manzo Allah zan yi san gaskiyar shi dan ka abu shi dabo kace fa ma awwal ashraat as-sa'ah to me wato abin da yake zama alama ce ta wato ta tashi al kiyama wannan shi shi ko shi abin da tambaye shi kenan yace wa ba awwal qa'am ahli aljanna ko me farko abin da yan aljanna suka shiga su fara ci tukuna a cikin aljanna me abin da za su fara kalace da shi sai kuma na uku shine kuma yace wa ba yazi al walad ila abihi wa ba au ila ummihi to me yake sa yaro ya kama da babansa ko ya kama da mahaifiyarsa kaga yayi da ya dace da Yahudawa shi ba a can sai shi magana yake cewa akhbarani bihinna jibril alayhi yace ai ko azazan nan kanka zo jibril ya ga mun wannan labarin da zaka saka tambaye ni sai ce jibril sai shi Abdullahi bin Salam ce jibril kace sai ce na'am eh jibril yace zaka aduwul yahudi min almalaika yace wannan ai maki yahuda fa ne kuwa wato kamar din a lokacin shi Abdullahi bin Salam cewa to lallai mutanen nan kanzo ya su imani to wannan abu sai na kawo da riwayar anan wanda ka fahimci cewa adawa ba wata zuwan manzo Allah ne suka fara wannan adawa ba sai tunda ba sun fara dan wato shirin kaya su cewa shi Jibril fa da idan shi zuwa su baya zuwa musu da wannan taqra hadhihi al-aya sai manzo Allah yana fadan wannan magana sai ya fada sai ya karanta wannan aya man kana aduwa da Jibril wannan yana nuna cewa a lokacin aka saka da ayan al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa zahirus siyaq anna nabiyya huwa alladhi qara'a al-aya raddan liqawl al-yahud wa la yastalzimu dhalika nuzulaha wa hadha huwa al-mu'tamad yace zahirin abin da za mu fahimta a wannan riwayar manzo Allah shi ya karanta ayan kuma da ya karanta ba yana nan a lokacin aka saka da ita ba a istishhadi yayi wato kamar dai tun a baya tun lokacin Umar aka saka da ayan suka ƙara zuwa Allah ta'ala ya ƙara saka masa da ayan ya ƙara fada da kuma shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara zuwa da shekarar farko aka yi ya ƙara zuwa kuma sai ƙara istishhadi da wannan ayan wannan shine abin al-hafiz yake fada to amma dai kaga anan ne ko ba mai ra'ayi Abdullahi bin Salam ya tabbatar da maganar manzon Allah cewa ya tabbatar da maganar cewa wato su din sun canza wato ilimi sun gurbata ilimi tun daga shi ina suka samu cewa Jibril makiyinsu ne ai kaga ilimi ne gurbatacce kuma Abdullahi bin Salam ya tabbatar da wannan sai anan ne manzon Allah ya ba shi amsa wannan saboda fa'ida bari mu karanta sai ya ce amma awwalu ashraat as-sa'a fa nar je farkon abin da zai zama daga shi wannan to alama ce na cewa yanzu Allah ta'ala zai tada mata tuba kida alama ba wai alama cewa ta gabato ba a alama da an gani tashi kiyama yazo wannan shi abinda manzon Allah yake gana anan abinda yake magana kenan yace fanar wata wuta ce tahshuru an-nasa ila al-mashriq wal maghrib za ta dinga zuwa tana tunkuda mutane tana tura su ta ko ina ta gabas da yamma ta ko ina za ta tunkuda su za ta rinjaye su su ta gudu har sai sun mutu kuma daga baya za ta je ta dinga hada su ta hada su a ardul mahshar kusan anan anan shamun alayhi ardul mahshar to wuta wuta ce alama cewa tashi kiyama ta gabato a lokacin tashi kiyama ya riga ya zo shine a ga wata wani wuta wanda za ta dinga ta dunguzuma mutane ciki zuwa wato inda za a yi wato wannan tashi alkiyama ne wannan dai daga cikin abu alama ce da manzo Allah ya faɗa yace wa amma wa awwal ta'am ahli aljanna yace wato amma wato a farkon abinci da mutanen aljanna za su ci ta ziyarar kabil alhut wani katon kifi ne wanda sai an ji lahira za a ga irin sa wani kifi ne katon to shi a cikin kifin yana da wato hanta kabitinsa hantarsa to a cikin hantar kuma akwai wani wata tsauka ne ta zama ƙari a cikin ba cikin hantar take ba ita ƙari ne wato kamar ubangiji ya dasa wannan naman akan wannan hantar wannan kifin to wannan shine farkon abin da duk zai isa kan aljanna duka duk za su ci wannan shine farkon abin da za su ci me yasa ubangiji ya ce mu ci wannan Allah sa mu ji muna ciki da kila karkake mu zai yi sai wannan kuma cewa idan sabaka ma urzul ma almar'a naza'a alwalad wa idan sabaka ma almar'ati naza'at yace to in ruwan a to namiji ya riga yayi ruwan mace to shikenan sai da ya kama da ubansa, in kuma ruwan mace ta ruwan mace ya riga yayi ruwan namiji sai da ya zama yayi kama da mahaifiyarsa. Yana fadan wannan shi da yake wato kaga Allah ya nufa shi da shari'a, sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, yace ina sheda ba mata da gaskiya sai kai, kuma na sheda kai din manzon Allah ne, kai wannan duk wannan abin da ka fada to alawai da muka sani shi mun san ko ba mu iya ba da azan sai manzon Allah. Sai yace amma ya rasulullah, yace amma ba kin Allah, innal yahuda qaumun buhut, yace kaga yahuda mutane ne wato makaita masu kire masu wato kalafin tsiya. Wa innahum in ya'lamu bi islami qabla an tas'alahu, yace in suka san cewa na riga na mutunta kafin kaje ka tambaye su ya batu ne, za su yi min karabi ne, za su min ƙarya. Faja'at al-yahud, sai yahuda suka zo shi ko sai ya boye, fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce musu ayy radiya abdullahi fiikum, a shi abdullahi dan wai abdullahi bin salam din nan wai shi wani irin mutum ne a wajen ku, ko mutum ne wanda kuka sallama masa da girman sa da wato sadiqan sa rigayar sa a wannan addini, ko kodai wani gama gari ne daga cikin ku, sai suka ce khayr zawun khayrina, yace a wannan fiyayyen mu dai dan fiyayyen mu, ai wai ai shi babban ne a cikin mu, wa sayyidina wa ibn sayyidina, kuma shugaban mu ne dan shugaban mu. Qala sayyidi ara'aytum in aslama abdullahi bin salam, to kuma da labari yanzu an naga muku cewa abdullahi bin salam zai yi mutunta, za ku yadda? فقال لك جاءه الله من ذلك الا ما تليش وهي مسلمه بقى. فقال عبد الله سي عبد الله يبتو, فقال تيجي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, سي بعد كلمه شهاده اذنتك يزكى شرنا ومن شرنا شرن مو دان شرن مو شيدا وانتقصوا كما suka fara wato yi mishi zambo suka kushe masa. قال سي تي فهذا الذي كنت اخاف يا رسول الله, wannan da ba dai dan kafa maka hujja, wannan shine abin da yake gudu, wannan shi da abin da yake gudu, eh wato tsakanin su sun maka wajuna wannan me mun hada me tsakanin wato manzo Allah shi yake balarabe ya ba sun wato ko sun share wannan shirin da suka sani suka oye, to na ba za ka yi mamaki ba, wani abu ne wanda yake abu ne sananne. Wannan ruwayi da muka karanta kafin da mu shiga tafsirin ayat, akwai abubuwa da ya kamata wanda zamu iya fa'idanta da su. Na farko shine wato farkon lokacin da manzo Allah ya hijira, Umar Allah ta'ala kadara Ubangiji ta sallado a kansa, sai ya rika zuwa yana ziyartar wato makaranta na Yahudawa. Muka ce wannan a farkon al'amari ne, farkon shekarar farko na hijira, dan kusan a lokacin ne waɗannan abubuwa suka faru. Sai Allah ta'ala ya saukar da aya a nan, wanda wannan al'amari shine farkon abu inda Ubangiji ya saukar da wannan aya ta dan kana aduwa lillahi, shine wannan kabiya ta Umar, wannan wato zuwa da Umar da yake yi, tunda gashi yana zuwa ai zuwa da yazo wani magana sai Allah yake masa ana ku duka ayatin nazar qablu, bana kanta maka ayan da yanzu aka saukar mu ita ba kafin ka zo, kaga ashe yanzu a lokacin ne Ubangiji ya saukar masa da wannan aya. Muka ce wannan ko a farkon wato shekara ta hijira ne wannan abin ya faru. To banda wannan, sai yanda suka yi takarasu ba suka tafi wajen manzo Allah, za su tambaye shi waɗannan tambayoyi, wanda ko dai ya zama gabanin zuwan gabanin musulunta Abdullahi bin Salam ne ko bayan musuluntansa, amma dai ni abin da ya fi bayyana mun shine sun tafi sun je wajen manzo Allah ne gabanin musuluntan Abdullahi bin Salam, suka hada wannan tambayoyi nasa suka yi suka tambaye shi. Abu nan kuma a nan za mu fahimci kuma yadda Abdullahi bin Salam ya tabbatar da cewa Yahudawa wato ƙaryar da suke yi na wato cewa Jibrilu a maƙiyinsu ne, yana daga cikin ƙaryar da suka ƙirƙiro tuntuni ba wai tun zuwa mazala ne ba, tuntuni duka zuwa mazala ya zo, dama yana daga cikin ƙaryarsa da suka yi, tun daga shi yake cewa za ka aduwul yahudi min al-mala'ika, ya gaya mishi haka. Sannan abu na hudu shine wato mu fahimci cewa waɗannan tambayoyi da suke zuwa suna jarabta manzon Allah, dama can yana daga cikin abin da aka gaya musu su gwada manzon Allah da wannan, ko dai abin da yake cikin attaurarsu kai tsaye, ko kuma abin da wato yake zama annabawa suke gaya musu cewa da zaran ya zo ku je ku jaraba shi da kaza, ai abuwa ne da dama suka je suka jaraba manzo Allah. Salman al-Farisi shi kun gaba wai da irin wannan tambayoyi, shi daga cikin abin da ya wato gwada manzo Allah, ya gwada shi da cin sadaka da kuma cin wato kyauta, sai gaba ba ya cin sadaka amma ya cin kyauta, sai kuma wato ya gwada shi da kuma wannan khatamul nubuwa da ake cewa ana gani a bangaren wato hannun manzo Allah na hagu ake ganin alamar annabtakarsa, sai kuwa haka ma ya rinka leƙawa ko zai gani, manzo Allah ya fahimci me ke cikin zuciyarsa, kawai sai ya cire masa rigan ya gani, da ya gani kawai sai ya kalma shahadarsa. To ashe kaga waɗannan ilimuka ana samu wato gwargwado, wani lokaci ilimuka a cikin attaura ne kai tsaye, wani lokaci kuma a cikin bakunan annabawa su suke samu, shi kaga wani lokaci yau ware tambaye kaza gobe ware tambaye kaza, duk alamomi ne ake gaya musu wanda in sun ga manzo Allah za su gani, za su gane shi, shi yasa Allah ta'ala yake cewa sun san shi fere ne, sun san iyayensu ma. yayin da suka san yaransu, amma kaga yanda suka koye, suka koye wannan sheda din. To wannan shine wato ababan da suka faru yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya. Wannan idan ba irin wannan bayani muka yi ba, wato idan muka shiga ba za ka fahimci me yasa Ubangiji a nan zai ga wasu ba ganu ma zafi ba, yaje sun kafirta. Allah ta'ala sai ya ce ban kana aduwwan lillahi, to ka je ka ce dai duk wanda yake wato maciyi ne na Ubangiji wa mala'ika, kuma kafin nan kul man kana aduwwan li jibril, duk wanda yake wato maciyi ne jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, to dai jibril shine ya saukar da wannan qur'ani a bisa zuciyanka bi idnillahi, da izinin Allah, musaddiqan lima bayna yadayhi, a halin kasancewa wannan qur'ani mai kaskata abin da ya zo gabanin sa ne, wa hudan kuma bishiriya ne, wa bushra kuma wato bisharatin bu'in ga mu'minai. Anan da Allah ta'ala ya ce man kana aduwwan li jibril, kaga fa innahu nazzalahu ala qalbika, cewa jibril shi ke saukar da wahayi. Wannan kai tsaye yana nuna maka cewa sabanin abin da waɗannan Yahudawa suka faɗa cewa Mika'ilu shine wato sahibin Annabi Musa, ƙarya suke yi. Jibril shine aka saba sani yana zuwa yana saukar da wahayi, ba Mika'ilu ba. Mika'ilu baya zuwa da wahayi, sai dai idan wato zai zo ya Jibril barakiya a wasu lokuta kuma wato ke baka tuma. Amma hakikanin wanda ke zuwa da wahayi, wanda Ubangiji ya sanya wannan, shine aikin sa kawai. Daga cikin ayyuka da yake yi shine wato Jibril. Wannan shine abin da Allah ta'ala ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika. A cikin hadisi da muka faɗa a baya, mun ji bazala da cewa walam yab'ath Allahu nabiyyan qatt illa huwa waliyuhu. Allah ta'ala bai taba aika wani annabi ba, fa sai Jibril shi ke zuwa masa da wahayi. Wannan bazala aka yi faɗa. Kuma a cikin as-sahihain, hadisin Ibn Shihab az-Zuhri wanda yake rawaita daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha, Aisha take ruwaitowa daga wato Ibn Abd dan wato baffanta Waraka ibn Nawfal, sai da ya ce ya kai ɗan uwana mai kake gani, kisa mazana mai kake gani, ya ce to gashi abin da ya faru, ya gaya mashi abin da ya faru a Gharu Hira. Sai ya ce hadha namusun ladhi nazzala Allahu ala Musa, ya ce to wannan shi ne mala'ika mai ma'auki sirrin Ubangiji, wanda Ubangiji ya sauko da shi ya ba Annabi Musa shi ba wahayi. Gashi kaga yana nuna maka cewa wato Jibril shi ke wahayi ba wai shi ke zuwa da saƙon wahayi ba wai ba wai Mika'il ba, da haka wato sun yi ƙarya. Wannan ƙarya suka yi daga cikin ƙarya daga cikin ƙarerayinsu. Allah ta'ala ne yace nazzalahu ala qalbika, yace saukar. Allah ta'ala bai ce azalahu ba, yace nazzalahu, yace saukar. Al-inzal da at-tanzil da bambanci. Al-inzal shine abin da aka saukar lokaci daya, a lokaci daya, kuma Qur'ani kuma ba wannan al-inzal da aka ma Qur'ani shine wato daga wato can sama da bakwai zuwa Bitrul Izza, wannan shine al-inzal da aka yi. Amma tsakanin wato manzon Allah da Qur'ani shi wato an saukar masa ne tanzilan, wato lokaci bayan lokaci, wato tsawon shekaru 23. Wannan shine abin da Ubangiji yake faɗa, yake hikaitowa game da kafirai har suke aibata manzo Allah cewa wa qala alladhina kafaru lan nunzila alayhi alqur'ana tabatan wahida kadhalika yuthabbitu bihi fu'adaka wa ratallahu tartila. Wanda suke kafirai suke aibata manzo Allah cewa wajen me ba saukar manzo Allah da Qur'ani a dinkula ba. Allah ta'ala yake cewa mun yi haka ne saboda mu tabbatar da zuciyanka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma waratan lahu tartila, maka wato sanya wannan qur'ani daki-daki, saboda wato idan maka sauki kuma ya zama maka wato shari'o'in su ma a daki-daki za su zama. Wannan kaga shi ba Ubangiji ya faɗi haka a wata aya yake cewa qur'ana faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wannan Allah ta'ala yake cewa qur'an nan muka saukar maka da shi, faraknahu ai ahkamnahu, mun bayana sallallahu mun tattata maka shi. Wannan shine ɗaya daga cikin fasarori idan muka tafi akan qira'a da tafi shahara, faraknahu muka ce farraqnahu, kamar yadda wasu daga cikin karanta shine muka rarraba maka shi. To ko da ba muka ce faraqnahu daga shi ahkamnahu, muka je gaba can Ubangiji cewa yi wato wa nazzalnahu tanzila, muka saukar maka da shi lokaci bayan lokaci, ba wai lokaci ba a lokaci daya ba, a gaban nan kuma yace li taqra'u 'ala an-nasi 'ala mukthin, saboda kanta mutane daki-daki kar su gara kai zama wato akwai garaje ko akwai kosawa ko su ga hukunci ya musu yawa. Ka duba ga yanayin giya har ta giya zama abin salo bayan salo, tun daga lokacin a ce ai wato ba bai kamata ka sha giya ba, aka wato kokarin ranana azimar su wajen shan giya din, aka ce za su sallah kar ku sha, daga nan kuma aka zo aka haramta musu bakiya. Kaga wannan saboda Ubangiji ya ci gaba da tarbiyyar mummune a wannan lokaci, saboda wato ya riga ya san abin da ya saukar musu, shari'a ce da babu kamanta, kuma za ta zama har Ubangiji na da kasa wannan shari'a za a ci gaba da yi. Allah ta'ala ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah, wannan mala'ika Jibril shine dai ya sassauka maka da wannan qur'ani wato a zuciyanka da izinin Ubangiji. Wannan wahayin da wato Jibril yake masa, wahayi ne a cikin zuciyarsa ko wa'ayi wahayi ne da yake gaya masa da bakinsa da harafi da sauti mazala ya rike shi sai ya haddace watakila wasu wanda suke ababan kusuwan mu ko a wannan ƙasa ko kuma ma dai falsafa wanda suke kokarin cewa wato manzo Allah wahayin da ake masa ba wahayi ne da yaji daga Jibrilu baka da baka ba a kimshi ne alwahayin ne nafsi wato wahayin suka ce alwahayin nafsi shine wato kawai zai ji wani abu ne kawai a duk kwakwalwarsa to wannan shine ake shine kawai wato wahayin da yake zuwa yana da'awan cewa Jibrilu ya masa wannan wannan galibi a shayara masu kawai dai wanda ma galibi su suka yi suka kawo addini a kasan nan wannan shine aqidar su a gibulun su su Jibrilu ba wai wai baka da baka ne yake misala wahayi ba wannan wahayi galibi wato dama shi kashi magana ubangiji ma kalam da nafsi Allah ka ji an ce kadin yin zancen Allah la ku tuna faɗa ya ce wannan kadin yin zancen Allah su kai tajin da yake kadima suna magana wannan kalam da nafsi magana ubangiji magana ce ta kimshi ubangiji wato baya magana wato ya faɗa aji ubangiji baya wannan dan in ka ce ya faɗa aji to ai yanzu kaman ka ce a lokacin kafin ya faɗa ka bai faɗa ba kenan to in ya faɗa kuma gobe sai faɗa ji ya kara faɗa kaga wato akwai sabantuwa kenan a maganar sa sabantuwa kuma wannan sifa ce ta wato wanda ke mutuwa in a ce yau ka faɗa yau na sabantu gobe na kara sabantuwa kaga wuce me zan mutu to kaga ubangiji kuma suke cewa bai dace a danganta mishi wannan ba wannan duk aqidu ne marasa kyau ubangiji da yake bada labarin annabi Musa cewa yau lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu kafin annabi Musa ya je miqatin ubangiji ya masa magana bai masa ba sai da yaji sai aka cewa kallamahu rabbuhu sai ubangiji ya masa magana to ashe kaga ubangiji wato gabanin annabi Musa ya je bai magana ba sai da yaji kuma da yayi magana yayi magana da sauti da harafi ya ji shi dan ga ta suna magana da yayi magana ubangiji ya gama wannan magana ta annabi Musa shi ma ya bada ansa in ya zama ba da asa ubangiji kara da masa ta magana ba ba haka akai ba haka duk kudin ya ga mana sai da kaza nan bi sautin ne wa harfin masbu wannan wani sauti ne ubangiji yake magana to su fara su ba san tun ma lalacewa su a wajen su da ba da wani aka fara samu wannan kida irin su ibn sina da su al-farabi da sauran su a wajen su suna kiran wato abinda manzo Allah ke cewa jibrilu ya masa wahayi da al-aql fa'al active intellect suna cewa kawai wato kai ma kana da shi dama wannan dai yanzu in ka tsaya ka tunani dama duk yanzu wannan shi ma shi ke baka gudun tunanin nan wanda shi ne su ba su ke kiran shi kuma hakika muhammadiyya duk abu ɗaya ne abinda dai muke magana a nan su falsafa suna cewa maza la iya ce a masa wahayi to tunani yayi to dan Allah yanzu kaga tunani yanzu kai ba kana iya tunani na kuskure ba kuma me mamaci mai farfadiya kawai mai aljini sai shi ma ba a zuwa a ba shi tunanin aka da biyar kike kuma saboda haka wannan maganar da suke faɗa a watakila na kawo wannan saboda watakila su hujja da fadin Allah ta'ala nazzalahu ala qalbika shine ya sauka dake a cikin zuciyarka sai a kaga ashe wahayi da ubangiji ke yi ma jibrilu ya yi ma manzo Allah to a cikin zuciya ake gani ba a cikin ba a sarari ba to wannan fadin wannan maganar ta su ba haka yake ba ai da ba ubangiji ya faɗi cewa ubangiji wato jibrilu ya yi ma manzo Allah wahayi a cikin ya kimsa mishi a cikin zuciyarsa to wannan kimshin me yake nufi wannan shine abu da yanzu mai magana me ubangiji ke magana cewa ala kalbika dan yazo a cikin nususu da yawa Allah ta'ala ya tawaida wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul alim ala kalbika litakuna minal munzirin sai ala kalbika a cikin zuciyarka a cikin hadisi wanda Imam Tabarani ya ruwaito da isnadi wanda yake akwai dan rauni yake cewa nafaka ar-ruhul qudus fi ru'i نفخ الروح القدس في روعي ان نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل اجلها yace ruhi mai tsarki yayi wato feshin ilimi a cikin zuciyata cewa rai ba wata rai da za ta bar duniya sai ta cika azikin ta kaga irin wannan ruwayi in mutum yaje ya same su sai ce kaga ashe kimshi ne ke da ashe kimshi ne a cikin zuciya ne wanda zaka ganin wannan kamar yadda su falsafa ke faɗa wannan hadisi da na kawo hadisi ne wanda Imam Tabarani ya ruwaito akwai dan rauni saboda Ufayr ibn Ma'dan al-Hadrami shi ke ruwaito wa amma dai kuma yana da shahid a wajen wato Sunan Ibn Majah hadisin Jabir kuma yana da shi kuma a wajen Ibn Hibban hadisin Muhammad ibn Munkadir an Jabir shi wajen Ibn Majah hadisin Abu Zubair an Jabir hadisi ne wanda yake dai mabdu'u sa duka wato ya tabbata sai dai karin cewa inna Jibril na fafa fi ru'i wannan shine karin da kuma yake istishhadin shi wato Ufayr ibn Ma'dan shi ya ruwaito cewa da ake yi da Allah ta'ala ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika shine saukar da wannan qur'ani wato a cikin zuciyanka wannan ubangiji yana fadan wannan baya kore cewa wato jibril ya fada da sauti da hadisi abinda ubangiji yake magana yana nuni zuwa ga cewa manzo Allah da aka mishi wahayi sai hadisi cewa da idan alqur'ani zaka ga ta'birin qur'ani in zai magana haddace karatu zaka ga yana shi alqalbi yake magana ubangiji baya fada cewa wato midullah ublangata na ita ke haddace karatu shi baya fada zai cewa wato mutum ya haddace da kansa yana mu yake fada shi cewa yake an haddace da dukiya saboda ita dukiya nan ne wato seat na so ko rashin so ta suka ce karatu sosai ita midullah ublangata tana yin wato madadi ne ba wala ce ba ta rike kafin ne ba kaka ce wai an samu gora an zada wuta aka sai a ga yana sakin layi ba ai ba koyewa akai ba cewa akai tare suke aiki amma dai inda daga baya ake yake yake hukunci so ko rashin so imani ko kafirci da zuciya ce to a ga zuciya take jagora shi za ubangiji za ga ya ce fa inna la ta'mal absa walakin ta'mal qulub allati fi sudur shi galibi ubangiji ya fita abiri da wannan saboda nan ne galibi wannan maganar imani yake in taymiya yayi magana kan wannan yanda wato zuciya da kwakwalwa ke suke aiki tare a cikin wani kwatar sala da yayi a cikin annafs wasu suna kokarin korewa to amma dai yanzu ilimin kimiya ma ya nuna cewa abinda musulunci ya faɗa daidai aka faɗa ne yanzu kan kake ganganci aka je aka baka aka ce maka rai zuciya zuciyarka ya gaba irin dead wato zuciyar nan aka je aka dauko na arne aka sa maka in ba sa'a akai ba sai kaga su ba kwato tunan din da yake kai maka iya e wani daga cikin aje addu'a har karfar da ake yi ai matsala da ake samu makarani ba matsala ake samu sosan gaske saboda haka anan ubangiji ya ce na zalahu ala qalbika ya ka saukar a cikin zuciyarka saboda dan nuni zuwa ga cewa ubangiji duk yayin da aka saukar masa to ba wai ana saukar masa ne bai gane ba ai yana riƙewa ya taskace kuma ya haddace kuma ya gane ya fahimta wannan shine abin da ubangiji ya sanya ya ta'abiri da wato na zalahu ala qalbika saboda daga bayan an gaya masa ya ji idan da abin da kaje da kullun ka idan yake zuwa zuciya zai ji zuciya ta ga ya rike ko kai rike yayi amfani ko bai da amfani ina so ko bana so kaga dai wannan a cikin zuciya zai ji dan haka Allah ta'ala sai ya ta'abiri shi da cewa ala qalbika amma dalilin kan cewa jibril yana yin magana da sauti da hadafi magana ya ji shi hadisin da zamu iya hujja da shi shine hadisin da zo a cikin sahih hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa in an zo za a yi manzo Allah wahayi in za a mishi wahayi Jibril yabo yana masa yana gaya masa yana ji to sai ya dinga kokarin maimaita abin da Jibril yake faɗa masa sai manzo Allah sai Allah ta saukar da aya cewa la tuharik bihi lisanakan ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana to kaga idan da baya ji me yayi amfani ya dinga maimaitawa ba amfani ya dinga maimaitawa kaga ubangiji ce wato kar ka daina motsi da bakin ka saboda kai kokarin haddace katin kakka damu za mu tara maka katin a cikin zuciyanka kuma wato bayanin katin da fahimtar katin duk za mu sa maka shi kakka damu to wannan kaga tun daga manzo Allah sai ya gide da wahalar kan shi to kaga wannan yana nuna maka cewa wato inna ba take cewa jam'uhu laka fi sadrika zamu tara maka shi a cikin zuciyanka wata qara'u kuma kai zaka bada shi zaka kuskure ba kaga wannan yana daga cikin mu'jiza na Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ka duba ka gani dai da yake tsakanin wannan wato masahabu inda yake kai da maza Allah zalla aka dai zo ta bayarwa haka da ko baya kuskure kika san wannan akwai dinda larabawa a cikin tarihi su an san sana iya haddace kafitaka irin wannan da ba dai ana da yafa kuskure yaka ta sai an samu kuskure ko yaya da ba kuma da yake kuma faralin ta ubangiji ce sha ubangiji wa kana fadlullahi alayka azima dan yake faralin ta ubangiji dai sai aka sa gura daya biyu shi ma sai ya dai bata ya juya ce ina ubangiji da ka ba ka nan ne ka tada ni a sallah dan ka famce wa to ubangiji da yace zai rike kafin to kuma dai faralin na wani ubangiji da haka wannan daya biyu da aka dani kawai daga nan ba kara ba dan dai Allah ubangiji cewa faralin ne kai ma aka maka subhanahu wataala Allah ta'ala tace thumma inna alaina bayanahu thumma inna alaina an taqra wa Allah kan ta kuma yana kan mu dawo maka da shi yanda ka haddace ka fade shi yanda wato maka wahayi fa kana rasulullahi ba'da zalika idza ata'ahu jibril istama'a sai abai da baki cewa tun daga nan idan jibril ya zo masa sai ya saurara a saurara abinda ba sauti ba saurara abinda ba sauti kaga dole sai da sauti ne jibril ke gaya masa istama'a fa idan talaqa jibril in jibril ya tafi kuma qara'ahun nabi kaga yace fa idan talaqa ya tafi ashe kaga zuwa yake tafi ba wai wani abu ne wanda yake a jikinsa kawai yana ji ba kamar yadda wasu ke faɗa cewa wai a jikinsa ne kawai yake jin wani abu kamar wani mai aljanu wannan shine me zaka ji me shi yana cewa kamar maganar masu cewa asabatu jinnatun fa huwa illa min jahannama jinnatun inji mai shi yace ka daina magana cewa ba su cewa wai shi aljanu ne suka shafe shi wannan ai kaga ba ya mutu tsakanin kafirai ku ce wai jibrilu kawai shi bai kawai zuwa yake kawai shige jigin manzo Allah kawai sai ya ji ilmi ya dinga shigan shi daga kuma sai ya fita kamar wani aljini wallahi kaga ba wani kan abin da Allah suka faɗa sai aka yakan zo masa ne yaya wannan abu suke faruwa wannan wani sirrin ubangiji ne amma tabbas lokacin da yake wahayi gashi ma lokacin sanyi amma yana yin zuma hatta wato inna jabinahu la tafasadu araqa inji inda ba a ci ruwaya wato fuskan sa goshin sa yana yin zuma idan misali aka sa'a a lokacin nan jikin sa na jikin wani sahabi zai ji wato matsala ka nan to wannan ai kaga ina za ka ce wannan wani abu ne da ake kaman aljanni ko kofar fadiya ko wani abu wanda ya faɗa wannan maganar shi kansa idan in ba ya faɗa da jahilci ba wato sai da imanin sa ya rawa kwarai da gaske in ya faɗa wannan magana Allah ya kyauta to kaga anan ya wannan yana nuna cewa to jibrilu yakan yi faɗa wannan abinda ubangiji ya gaya masa ne in ya gaya masa kuma sai ya zo ya faɗe shi da sauti da harafi manzo Allah ya haddace shi shi kuma manzo Allah ya tashi ma sai ya faɗa yanda yafi baya karawa kuma ga manzo Allah inda zai tafsiri a Qur'ani ko mai saki kawo kulkulin nan shi ba ake cewa kulka ce kaza amma idan shi ba haka zai ce kul ai da misali yanzu a misali anan ayat aka ce kul man kana aduwwa li jibril kawai sai ce kul din sai ce to man kana aduwwa li jibril ba kike da ba to amma hatta kul sai ya faɗa hatta kul sai ya faɗa in kuma aya ce wacce ta fitar masa faɗa to sai ya faɗi ta ba zai wani bin da yana wani wato wani inda ba ita ai wannan fali aka faɗa wannan faɗa ba a sai ya faɗa dan ka gane cewa manzo Allah yana inda ma yu'addi ma sami'a yana badawa ne gwargwadon yanda yaji sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace qul man kana aduwwan li jibril duk wanda yake wato maki ya jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah shine ya saukan maka da wannan qur'ani ga zuciyarka da izinin ubangiji wannan yana nuna maka cewa jibril ba yayi ne da radin kansa ba da izinin ubangiji da abinda yake sauraron daga ubangiji shi ma yanzu wannan zaka ga wani lokaci yan uwan makaranta zaka ga wani lokaci abinda ake gaya muku na cewa qur'ani zaka ga an ce to wannan misali Abu Abdurrahman al-Asim daga Abu Abdurrahman al-Sulami daga Uthman ibn Affan Abdullah ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib wa Ali ibn Sarsar sahabbai ne da Abu Abdurrahman al-Sulami ya sai koyi Qur'ani daga gare su sai a ce an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril an baitul izza wannan maganar kuskure ce makarani ba duk ka je ka duba ka gani a cikin wato abinda za a ga suna rubuta muku ko yadda ka je ka sauke ko kuma hadda a rubuta maka shi allo a ga maka wannan wai shine isnadin ga kai wannan dai shiriman banza da ufi ne ba inda suka samu shi ba inda suka samu da cin kato su ce wai jibril yana zuwa ya dauko qur'ani daga baitul izza ba da ba haka bane ba na'am qur'ani ya ce lahul mahfuz wannan kan ba kuma qur'ani ne kadai ba duk abinda ka sani da hannun fashe ka ya ce lahul mahfuz qur'ani ya ce baitul izza wannan haka yake amma idan ya tashi za a dauko wahayin qur'ani ubangiji jibril yana zuwa ne saurare shi daga wajen ubangiji da sauti da harafi ɗanyen sa haka ne ki saurare shi wannan haka wayoyi suka nuna hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha anzala madha qala ya ayyuki hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq to kaga adam wannan in kuje ku duba ruwaye da suke zuwa kan wato sababin wannan ayar abubuwa da suke zuwa bangare guda biyu akwai bangare na wato shari'a akwai bangare kuma na wato abinda ubangiji ya kaddara to kowanne aka faɗa cewa yayin da ubangiji ya wato aka ji wannan sauti da wannan karaji alama ubangiji zai yi sabon wahayi to duk malaiku za su fadi in suka fadi shikenan wato za su ci cikin sujada da razani fukafukun su gabaki ɗaya zai sauka ƙasa saboda ubangiji sun san zai magana to idan an ya gama magana shine fuzi'a an qulubihim za a cire musu wannan razanin sai ce sai su tashi in sun tashi in yan jibrili wani wahayi na shari'a zai dauka to a lokacin zai dauka wajen ubangiji in ya dauka kuma sai su tambaye shi ne ubangijin ka ya faɗa idan abin da yake da a gaya musu ne sai a gaya musu in abin da yake na wahayi na shari'a shikenan sai dai kawai ce to ubangiji ya faɗa gaskiya kuma shine gaske ya abin da ya gaya musu kenan ba zai gaya musu wahayi ba sai ya wuce to kaga ashe jibrili yana jin abin da yake ji a wajen ubangijin sa daga sauti da harafi ne wannan duk ruwaya ka suka nuna ba wai wato shi ma wai kawai zaka je ne kafu waje ne ka gani to bai aka rubuta to aka ga yayi zaman daga litafi yake rubutawa da kafu wace da ko kuma ubangiji kuma shi ya faɗi cewa wannan magana ta ce akan wani aka yi da Imam Muhammad cewa magana ubangiji ne yanzu ka ce kuma a wai a ce wani tafi yake zuwa da kafu wace wai dai daga cikin wasu abubuwa wanda mutum bai wasu bai ga hankali ba sai faɗa cikin bid'a mai girman gaske ba mai sani ba kwarai da gaske wannan maganar su kansu makaranta da suke faɗa
wanda da yake gane musu kusan makaranta yanzu sun daina kafi ne gaskiya ku yi haƙuri za ku ji baka da galibin an daina kafi yanzu sun yi adaba da shi ba su sarka karanta abubuwa da suka shafi addininsu sai zama ana samun kurakurai da dama tare da su kar ku tsaya a haka kar ku tsaya daidai kawai iyakanta Qur'anin kawai ba ku da bambanci da masu karanta asuma wato baki kawai ba ku san komai ba dole ku je ku san ma'anoni sosai ubangiji yana cewa wa qur'ana farqanahu ahkamnahu muka kyautata maka shi muka zaka bayani shi amma sai da dole kai baka san bayaninsa ba wannan kaga akwai hatsari kwarai da gaske shike bayuwa ka ga wani lokaci abinda ba a gaddama ba sai ku san a gaddama saboda haka dai wato abinda yake as-sahih ai jibril idan ya tafi yakan je ne wato ya ji wannan magana daga ubangiji sa kai tsaye sai zai ga manzon Allah Allah ta'ala Jibril ya sifata shi da wasu sufi guda biyu manya wanda dama duk wanda baka same shi wannan sifan ba to dama baka yi wa ka bashi amana wannan amana ce wacce take ta shari'a baki da ubangiji ya dauka cewa kamar ya bashi to akwai sifa guda biyu da dama ubangiji dake bada labarin daya daga cikin wato wannan matan da annabi Musa ya dace sabe su da suka da tace baba na to ka bashi kwadugo yake inna khayra man ista'jata qawiyul amin yace duk wanda zaka mafi alkhairi wanda zaka bashi wato kwadugo shine mai yanda ke da karfi ke da amana to duk wannan abu ko Jibril yana da su Jibril mai yada amana ubangiji ya nazala bi ruhul amin ar-ruhul amin wanda ke abin tace baya canjawa shi bai ubangiji kariya kuma idan yazo baya karawa yanda ubangiji ya gaya masa haka yake fada sannan ko banda wannan ubangiji kuma ya siffanta shi da cewa shi mai karfa ne amma yanzu ku adal hawa in huwa illa wahyi huwa allamahu sharidul quwa sharidul quwa shine mai karfin gaske wanda idan da zai zo zai bada wahayin ba wani shedai da zai yi mazala cikin ta fara yanzu shi bai yi mazala ga madi bai isa ba saboda ya san wayi a gaban mazala a lokacin sharidul quwa yace bumin ratin wannan bumin ratin wasu daga cikin malamai suna cewa dadin bada labarin karfi ne akan karfinsa banda wato kyakkyawan halitta da yake shi da kuma kamalan halitta ubangiji ya masa halittar da ba wanda zai iya kokowa da shi saboda idan yayi dafa wannan wahayin to yace ya je ya isa da inda ake so ya isa sai dai akwai kabiya ta fara ne muka zo gaban insha Allah shi kuma na za mu fayyace zare har abawa mu ji su ga abin da malamin yake faɗa me ya faru a wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato shi gyaran da Jibril zai masa da kuma wanda suke ingantawa ko ba sa ingantawa so wannan shine wato abinda Allah ta'ala ya siffanta Jibril da shi cewa mutum ne mai karfi karfa ko mutum ne wanda yake da amana baya cin amanan abinda ubangiji ya bashi isa to kuma wannan shi ma kuma wannan siffan ita ma ka ci kwata zaka duka ba manzo Allah ita Allah ta'ala ya manzala da karfin isarwa ko san daidai ne inda muke cewa manzala yana da karfin mutane 40 haka yake mutane 30 ko 40 wani lokaci ya gumana faɗa wani maganganu haka to wani lokaci Sheikh Uthman Fodi yana cewa dai maganar da ashiki ya yi wanda suke soyayya ce ta manzo Allah ta yi sa'a yake ya faɗa wasu maganganu kuma gabaki ɗaya ta tawili magana ba kare aka manzo Allah ba to a yi ɗan karɓa dai amma dai magana a ce manzo Allah ya rantsa mutane 40 ai bai taso ba to yanzu ba su wani bi ne wannan su Walid bin Mughira da su sauran sahabbai suke zuwa su ɗaya su je su shi shaƙi manzo Allah ba shi wannan waye Ubay bin Khalaf ba shi yanzu shaƙi manzo Allah ba sai da manzo Allah wato ya sha wahala kwarai da gaske sai ka ce kuma mutane 40 shi hadisi ba aka faɗa ba cewa aka manzo Allah yana da ƙarfin mutane 30 ko 40 30 mariki zamani arba'in Anas bin Malik yake cewa wajen zake mata ba wajen ku faɗa ba in yana da ƙarfin mutane 40 kawai haka nan sai a turo mutane ne hijira kawai haka nan sai a dinga shiga wani yahuda ne dan adam ne ubangiji ya yi a'rabul bashariya abinda ke bujewa dan adam da yunwa da kaza shi ma zai yi amma dai karfin isarwa a tabbata akwai karfin isarwa duk yanda za a yi in sama da kasa aka hade to ba za a sai ya ji isar za a zo a ce a guda da wani yaro ba shi da hankali waye mutu ya tashi kar ku saware shi ko a tsangume shi a sanya mishi wato kaya a waje ko tsira ko meye za a sai ya isar in suka zo suka taru a wajen yau suka taru sai ya kara faɗa musu yace ce musu qulu la ilaha illallah tuflihu sai ya faɗa wannan magana sai ya faɗa musu amma ba magana wai ma ana kokawa wai shi kaza ba wannan ai ba baya cikin abin da malamai ke faɗa sai dai kawai dai wato kila soyayya ce ta sa mutane ke faɗa haka Allah ta'ala ya ba su ladan san annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zalla ya da amana ba cikin amana saka shi wannan kulkul da muka kiyawa faɗa kul kaza kul huwa Allahu ahad haka zaka ji ta faɗa mai rukun ba wato ya sarha ma kansa a ce to bari in canza to dole an ce baka ce kul to ni ma in naje zan ce kul kawai haka sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi as-sadiqu ne al-masduq kamin ne kamar da muka sha faɗa. Shi ne ma Allah ƙarya ba. Shi kansa baya ƙarya, mai gaskiya ne. Kuma shi da aka ba shi wa'ayi ko ba ƙarya aka masa ba. Wannan shine abinda wannan aya take magana. Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima bayna ilayhi. Abinda Allah ta'ala ya saukar masa na wato wannan Qur'ani yana gaskata abinda ke gabanin sana'ar Tawrat da Injila. Kamar yadda wannan shine fasarar da ake rubuta daga Abdullah ibn Abbas suka tara ne da Abu Sa'dusi, Abdul Aliya da su Ar-Rabi' ibn Anas al-Farasani. Suka ce lima bayna ilayhi min at-Tawrat wal Injil. Qur'ani yana gaskata abinda littafin suka zo gabanin sana'ar Tawrat da Injila. A insha Allah muka je dan gaba kadan za mu zo mu kawo su audio da Qur'ani ke gaskata waɗannan littafai. Wasu abubuwa da yanzu mu muke yi duk wanda ke yi musulmi aka sani da shi. Kuma yana cikin canka cokama yana cikin kuma alƙawari ta ba alƙawari a cikin tsindin amma ba a wasu ba sa yi ba su wasan da shi su amma ba aka ga su amma yi sai a ga wani ne mabiyin annabi Musa na gaskiya ko annabi Isa na gaskiya waye kuma wanda suke da'awa suke yi. Ubangiji Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi wato mai gaskata abin littafin da suka zo gabaninsa wa hudan wa bushra lil mu'minin wannan littafi wato shari'a ne kuma wato bushara ne ga mu'minai. Ubangiji ya kira Qur'ani da shari'a saboda wato yanda yake shiye da mu'minai mu'minai kuma suke shiriwa da Qur'ani. Al-huda asalin ma'anar huda shine da ilimi ba kamar ar-rushd ba. Ar-rushd shi asalin ma'anar ar-rushd shine wato bin abinda ilimin naka ya fahimtar shine ar-rushd. Amma shi asalin al-huda shine al-ilm ittiba'u al-ilm kuma shine kuma ar-rushd. Shi kuma asalin ad-dalala shine jahilci. Shi kuma wato tsin bin ilimi din to shine kuma al-ghawaya. To wannan abubuwa da bambanci a wajen malamai ko Qur'ani ba aka ke amfani da su. Qur'ani ba duk inda kaga ya sa daya to da akwai wata ma'ana da kiyaye. Dan Ubangiji da yake hudan da yake kira Qur'ani da hudan saboda musulmai da shi ne suke sanin shari'ar Ubangiji. Kaga ilimin Yaqub kenan. Da ta hanyar wannan wato wa'ayi da Allah ta'ala ke yi wa manzon Allah suke sanin wato shari'o'in manzon Allah, a shari'o'in da Allah ta'ala ya saka wa manzon Allah, sannan kuma suke sanin hikimomin shari'a, suke sanin azanci da Ubangiji ya sanya ya sako da shari'o'insa saboda san wato wannan labari da Ubangiji ke gaya musu idan labarin to gaskiya ne, in kuma hukunci ne to hukunci ne na adalci. Watan matkal mata rabbika sidqa wa adla. Shi kuma Allah ta'ala ya ce wa bushra lil mu'minin, wannan daga bashara ya bushur bushra, wannan bushara al-bushra shine bushara muke fada wa al-khabaru sah labari mai sa ka dukkan kai farin ciki. To Allah ta'ala ya ce shi Qur'ani wato bushara ne ga mu'minai. Mu'minai idan suka karanta to za su ji abinda Ubangiji ya musu tanaji na ni'imomi na aljanna na kaza na kaza na kaza na kaza. Saboda haka anan kawai Ubangiji na cewa to duk wanda yake adawa da Jibrilu to yanzu kaga kamar wato yana adawa ne da wato shi batacce ne kuma wato Qur'ani da kai aka saukar maka zai zama shiriya gare shi ko zai zama bishara gare shi ba. Wannan kamar ka na karki Ubangiji yake musu. Qatala ibn da'amatu sadusi ke cewa la'anna al-mu'mina Qur'ani ya zama shiriya ne da kuma wato bishara ne ga mu'mini. Saboda la'anna al-mu'min idha sami'a al-Qur'ana hafizahu wa wa'ahu. Saboda wato mu'minin idan yaji Qur'ani to yakan haddace ya kiyaye shi. Kaga ya zama hudan kenan. Da ba hudan muka ce bangaren ilimi ne. Wa intafa'a bihi sai ya amfana da shi. Wa ma'anna bihi sai ya natsu da shi ya imani da shi. Wa saddaqa kuma sai ya gaskata. Wa saddaqa bi wa'udillahi alladhi wa'ada fihi sai kuma ya gaskata alƙawarin da Ubangiji ya yi masa. Wa kana ala yaqin min dhalika. Kuma abinda Ubangiji ya gaya masa na cewa akwai aljanna, akwai wuta, akwai kaza, akwai mala'iku, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Duk wannan sai ya zama yana da yaqini ya yarda. Shi da abin da Ubangiji ya gaya masa sai ce ya yarda. Wazala ta ya ba sahabbai labari cewa da ya bada labari sai suka yi mamakin labarin. Suka yi mamaki suka ce dabba da magana, sai ce ni na yarda. Abubakar da Umar ma sun yarda. To kaga wannan shi ne haƙiƙanin imani da abin da Allah ta'ala ke gaya yake. Yanzu misali da Ubangiji zai ya gaya mana cewa in tashi alƙiyama akwai wannan alwar da muke da muka saba da ita. To akwai wato wani wato wata taguwa ko raƙumi da zai fito daga wannan kafin aljuwa inda Ubangiji zai gaya ka mun yadda wani shi ake saka kai ka rikai tsakaninka da Ubangiji kai ka fahimta baka fahimta ba ka sani baka sani ba an gaya maka to wa ya gaya maka mazal to shi kenan kai kawai ya tabbata. Wannan shi ne wato mumini. Wannan kuma shi ne mutum da ya gaya maka shi daraja ta siddiqiyya. Siddiqiyya shi ne daraja ta abubakar siddiq. Ana zuwa aka ce ka ji wannan wato abokin naka cewa wai ya je wai bai mi iradi ya je saboda ta bakwai ya dawo wa adadi dai fa kuma ya kuma je har wato ya isra'i har wajen baitul maqdisi sai ce haka ya fada yake haka fada shi dai ya ga ruwa shi dai ga to inda dai wannan sai in mamaki amma shi ya fada ra yadda sai zai kai kaya dai to ai abin da ya wuce dan ma ina garkata shi dare da rana cewa yake ana masa wahayi kuma sai wahayin daga sama yake zuwa na kuma yadda sai zai ya ce min ya ce na yadda amma yanzu akwai da bai shi mai daba manzala ya ce ya ji waje za su zo wannan ne zai ce shi mai daba a satellite ne turawa ne dan chaina ne kaga dan chaina ka ringa ce mishi da bai shi waje kuma saboda Allah dan chaina duk yanzu abin da yake ka zaka ce ka jingina shi sai mutane ya fada daru akwai wasu bai a cikin suwa fa to amma duk sai ka je kawai ka rekaman gamsu ba ka ta za a ci ai wannan is anti science ni wannan ai na ba zai yi ba ai gaskiya sai dai mutawi to wannan duk alama ce na cewa mutum ba mumuni ne ba mumuni na gaskiya shine abin da ubangiji ya faɗa in labari ne gaskiya ne in kuma wato hukunci ne to hukunci ne na adalci watan matsala mata rabbika sidqan wa adla abinda baka daji Allah ba mu lada abinda baka sai Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.